الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم تنادر اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin alqur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata yau an sharuwa na uku a cikin wannan wata na alfarma wata ramadan shekarar hijira 1447 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan biyu shekarun miladiya lissafin tafiyar rana shekara 2026 karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya muna karatu a cikin suratul hijr mun yi karatu zuwa aya ta 8 za mu tashi da yaddar Allah madaukakin sarki akan aya ta 9 gabanin nan akwai takardu da na gani akwai wata takarda da aka rubuto da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya kara malam lafiya malanga sadaka ta naira 1,000 asusun marayu ina roƙon Allah ya yi to sai ta ce ko ya ce ya yi tawassuli da wannan sadaka Allah ne zai yi tawassuli a'a ra Allah baka san me ake nufi da tawassuli ba ce tawassuli fa fadanci ne kuma Allah a wa zai wa fadanci kai dai kace kana tawassuli kana fadanci da wannan sadaka saka a sanya ka a cikin addu'a Allah ya baka lafiya kace yana fama da rashin lafiya to mace ce tana fama da rashin lafiya Allah ya ba ya kuma ba ta miji nagari wanda zai iya daukar jinyarta mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah to ubangiji Allah ya baki lafiya Allah ya azurta ki da miji nagari Allah ya baki miji wanda zai kiyaye ki akan tsoron Allah da dokokin Allah. Allah ya baki lafiya miji ma ba sai ya sha wahala da ke ba. Wannan kuma yace barkanmu da arzikin rizkan wannan wata mai albarka na Ramadan. Daliban makarantar Abu Nuraini suna roƙon malam da ƴan uwa musulmai da su sa malamin su malam ya haya da ya rasu cikin addu'a Allah ya ji kansa ya masa rahama dan ba daɗewar haka da shi a gurin nan lallai malam Yahaya ba za mu manta da shi ba kuma yana da haƙƙi musamman a wannan majalisi da wannan anguwa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama Allah ya sa mutuwa hutawa yayi kuma Allah ya tallafi iyalansa ya wanzar da kyakkyawar rayuwa a cikin su a bayan rayuwarsa wannan kuma yace malam yace Allah ya albarkaci wannan wata mai alfarma to ko albarkaci ne albarkacin wannan wata mai alfarma yana neman a sanya shi a cikin addu'a shi da sauran ƴan uwa musulmai yace suna neman aiki a gwamnatin tarayya kuma an kusa a fara dauka yace Allah ta'ala ya ba su mai albarka duk kuna dariya saboda jiya an yi karatu akan buri ko to mutum ba zai nema ba an yi karatun buri mutum ba zai nema ba sai a daina nema kenan to ubangiji Allah ta'ala ya tsananta rabo Allah ya sa in an tashi dauka da kai amma ina ba ku shawara kuma ku nemi sana'a sannan ku baza hannu ba sai wannan ba saboda kar ka sa maka ciwon zuciya kar ka zo ka zauna kana jira za a dauki aiki a dauka ba sunanka sai kuma ka fara zama shashau-shashau ka nemi wasu abubuwa kuma ya daddafawa Allah ya sa wannan din a dace kuma Allah subhanahu wataala ya sa kuna da rabo a ciki wannan yace da fatan mallam ya sha ruwa lafiya yace yana da wani aboki yayi noman damuna sai ya samu shinkafa buhu 18 yace da ya masa maganar zakka sai yace ai ba a cirewa asara zakka saboda wai yayi asara shi da zai samu akalla buhu 50 ya samu 18 dan haka wai Allah ya cire kayansa yayi da shi ya tuba yaki yace amma to ala ayi halin wasu ba su da kunya gaskiya yana magana akwai rasar kunya a ciki yace Allah ya cire kayansa shi wannan cewa ba a cirewa asara zakka a wajen ku na fara jin gaskiya ni ban taba ji ba a cirewa asara zakka me asara me zakka me asara ne zakkar an gane kuma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah kuma ataitu min zakati turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun ita zakka ninkawa take ita zakka albarka ce take kawo dukiya duk wanda ya dauka zakka tana rage dukiya ne to yayi kuskuren fahimta kuma shaytan ya maka waswasu ruwa cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa malun min sadaqa ba wata dukiya da take raguwa wai don an yi sadaka a cikin ta wannan abin da zaka cire shine albarkar noma tukunna ma ka san menene ya jawo asara ita fa zakka cire datti ne cire dauda ne da datti da kazanta da yake garwaye da kai ko yake garwaye da dukiyar da kake juyawa ko duka biyu akwai tare da kai akwai tare da dukiya ita zakka sai ta katse ta cire wannan dattin da wannan kazanta ta wanzar da tsarki tare da kai da kuma dukiyarka hudmin amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha ita sadaka tsarkakewa take kaga idan har kai sadakar to wala Allah ita ce za ta zame maka maganin asarar nan gaba ta iya yuwa akwai wasu matsaloli da suka jawo asara sadakar sai ta yi maka maganin matsalolin amma ka ce ba a cirewa asara zakka to karin asara ne asara ce 10-20 kuma ka biyo baya da cewa Allah ya cire kayan ma'ana tunda ya yi maka wannan fushi da kaddara ne Allah ku dinga kiyaye lafuzza idan mutum zai ce Allah ko zai ce annabin Allah ya sallafa zan da zai fada ba komai ake fada wa Allah ba komai ake ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne idan yana ji yana kusa da tsoron Allah ya je cire haƙƙin Allah zakka ba haƙƙinsa bane kuma ko bai kai buhu 18 ba ko buhu 600 yake tsammani ba buhu 50 ba idan dai abin da ya samu ya kai zakka to Allah madaukakin sarki ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin sa ranar girbi kikenan in an yi girbi to a ba da haƙƙi wa ka kai asara kai ne ka iya faɗa a cire haƙƙin Allah a ba wa bayin Allah kai ma ka huta kai ma ka fukuta Allah ta'ala ya kare ka daga asara nan gaba. Allah ya tsarkake maka zuciyarka. Allah ya gyara maka halinka. Allah ta'ala ya inganta arzikinka da mu baki daya. Allah ramma za mu tsora. Amma gabanin nan kusan wannan majalisin yana da asusun marayu ko?
inda na yi shiru kuma kun yi shiru ba wanda ya ce komai, ba za a bayar ba ne? Wala'alla wani har ya fara cewa bana kan mun huta. To, bana kan mun huta. Mutumin nan ya yi shiru bai ce komai a kan marayu ba na mun huta. A wani masallaci an ce ana neman taimako za a sai janareto. Mun san irin haɗa taimakonmu, an fara haɗawa, an haɗa 5,000. Sai wani bawan Allah an yi sallar magariba ya samu liman a kunne ya ce, magana janareto da ake neman taimako na ɗauki nauyi, na tsaya, za a kawo. Sai liman ya ce, jama'a assalamu alaikum, alhamdulillahi wani bawan Allah ya saya mana janareto, sai masallaci aka ɗiba, alhamdulillah, Ko idan in kana so ka bayyana mutum mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ithnatani mabunu fihi ma kathiru min an-nas as-sihhat wal faraj, abubuwa guda biyu da yawa daga cikin mutane an ci da rabon su, an more su a cikin su, lafiya da samun dama. Samu lafiya baka yi amfani da ita ba cikin abin da zai amfane ka, ka samu dama baka yi amfani da ita ba cikin abin da zai amfane ka. Idan har ka bari ka sake wannan suka wuce maka, to akwai ranar cizon yatsa. Wala ta shi na mana. Don haka batun asusunmu na marayu yana nan, mun buɗe shi a yi ƙoƙari a fara ba da gudumawa, ana tattarawa kamar yadda aka saba. Za mu kuma zo da tsarin gidauniya yadda muka saba insha Allah bayan mun tattauna. Allah ya taimake mu. Allah rahma Allah madaukakin sarki ya ce,
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
وَجَدَ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإنا له لحافظون. الله يسي إنا للي مو نحن مو إن دي أنا توكيدي جي أكن نا مو نحن مو إن دي. الله أنا كرفة وانا تعظيم وانا ضمير تعظيم. الله أنا هكا دومن جرم مكانتا وتنشي الله لي جرماني كما ينا جين جرمان kuma yana bayyana wa halittunsa cewa shi mai girma ne. Shi yasa duk wani wanda yake jin girma to yana karawa da Allah ne. Shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace girma yace mayafina ne, jiji da kai farjallena ne, yace duk wanda ya ja da ni akan su to ni kuma sai na turbuɗa shi a wuta. Allah ne kaɗai yake da girma kuma yake jin girma. Allah ne kaɗai yake ji da kai. To shi yasa ya haramta wani bawa ya yi siffar Allah ne. Walahul kibriyau fis samawati wal ard. Girma da girman kai na Allah ne. Shi yasa aka haramta maka kai kai. Siffar Allah ce. Ba wani mai girma face akwai tawaye a cikin girmansa in banda Allah. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki yakan zo da uslubi na girma da ji da kai. A wani wuri ya ce, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya ce, ƙasa mun shimfiɗa ta, ya ce, madalla da ƙwararru. Ji Allah. Da ya jiro wato ni'ima da ya yi wa ɗan adam na matakan halittarsa,
sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yace albarkatun Allah sun yawaita wanda shine mafi kyan masu kerawa, shine mafi ingancin masu halittawa. Allah yana yabon kansa, yana girmama kansa, yana ji da kansa saboda shi din shi. Yanzu wannan batun makani ne na martani da Allah madaukakin sarki yake akan zantukan da kafirai suka yi baya. Inna nahnu, Allah yake lalle mu mudin dai, nazzalna dhikra, mu ne muka saukar da azzikr, wato alqur'ani. Wa inna lahu lahafizun, kuma lalle mu din dai a gare shi masu kiyayewa. Idan ba ku manta ba, kafirai a baya a karatun da muka yi sun ce ya ayyuhal ladhina zila alayhi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin, ya kai wanda yake cewa an saukan mashi da azzikr wato alqur'ani, lalle kai mahaukaci ne. Law ma ta'tina bil mala'ikati, mai yahana in haka ne ka rika zuwa mana da mala'iku, in kunta min as-sadiqin, in da gaske kake an saukar maka da azzikr. To sai Allah madaukakin sarki yace ma nunzilul mala'ikatu illa bil haqq, mu ai ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya. Wa ma kana idan munzarin, idan kuma hakan ta faru mala'ikun suka dirka, to ba fa za a saurara musu ba. Sannan inna nahnu nazzalna dhikra, wannan azzikr din da suke izgili da shi, inna nahnu nazzalna, mu muka saukar da shi. Wato lafazin da suka yi amfani da shi na azzikr, shi aka maimaita musu anan, inna nahnu nazzalna dhikra, mu din dai mu ne muka saukar da azzikr. Ba ƙarya yake ba, ba hauka ta same shi ba, ba sihirce shi aka yi ba, ba tatsuniya bace ba, ba mafarki bane ba. Allah ya ce mu din mu ne muka saukar. Wa inna lahu lahafizun, kuma lalle mun dauki nauyin kiyaye shi. Ma'ana qalu balanku, in kuna ga ba haka bane, to ku dauki mataki akan azzikr din. In kun ci nasara na kawar da shi ko shafe shi a bankasa, to lalle mahaukaci ne ya kawo shi. In kun ci nasara na shafe shi a bankasa, to ya zama tatsuniya. Amma ana yi muku alwashi, ana yi muku ana kalubalantar ku cewa Allah ya daukan makanshi cewa mu ne za mu kiyaye shi. To maqamin, maqami ne da yake bukatar gwada girma, maqami ne da yake bukatar gwada isa, saboda irin magana da suka faɗa ta batanci da rashin kirki. Sai Allah subhanahu wataala ya bayyana girmansa, sannan kuma ya kalubalance su. Mu muka saukar da azzikr, kuma za mu kiyaye shi. To kaga daga cewa lokacin alqur'anin yana sauka fa bai gama sauka ba. Wannan surar alqur'ani mun karanta da ku cewa ita ce sura ta 54 a sauka. Kaga da saura alqur'ani sura 114, to tun a cikinta aka ce da su kuma za mu kare shi. Kaga wanda aka wanda yake gaba da abun, kuma aka ce an kalubalance shi za a kare shi, ai ya kamata yayi shirin kawar da shi, yayi kokawa da wanda yayi wannan tutiyar. Amma kuma ba su iya sun rubuje alqur'ani ko karantar alqur'ani ba. Kenan ya tabbata cewa wanda aka saukan masa da azzikr ba mahaukaci bane, su ne mahaukata. Tunda gashi azzikr din ya gagare su. Azzikr suna ne daga cikin sunayen alqur'ani mai girma. Malam Fakhruddin Ar-Razi alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa yana cewa fi tasmiyatil qur'ani bizikri wujuh, wato cikin sawa alqur'ani suna da azzikr akwai fiskoki da sabubba da dalilai da suka sa haka. Ahaduha, daga cikin su, ɗaya daga cikin su ko na farkon su, annahu kitabun fihi dhikru ma yahtaju ilayhi an-nasu. Al-Qur'ani littafi ne wanda cikin sa akwai ambaton fihi dhikru ma yahtaju ilayhi an-nasu. Cikin sa akwai ambaton abinda mutane suke bukatuwa zuwa gare shi, min amri dinihim wa dunyahu, na al'amarin addinin su da rayuwar su. Tunda cikin sa akwai ambaton bukatunmu na addini da rayuwa, sai ya cancanci a ce da shi az-zikr, alladhi fihi dhikru muftaqaratina, ko wanda cikin sa akwai ambaton bukatunmu. Wa thaniha, na biyu, annahu yadhkuru anwa'a ala'illahi ta'ala wa ni'ma'ihi. Al-Qur'ani yana ambaton nau'uka da kaloli na ni'imomin Allah akan bayinsa, yana ambaton dangogi na ni'imomin Allah akan bayinsa. Wa fihi tadhkiru wal mawa'iz, da haka cikin Al-Qur'ani akwai gargadi da wa'azuzzuka. Wa thalithuha, na uku, fihi dhikru washarafu laka wa liqaumika ala ma qala ta'ala wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika. Allah madaukakin sarki ya ce wannan littafi la dhikrun laka, wannan ambato ne a gare ka, wa liqaumika, da kuma mutananka. Ko la dhikrun laka, wannan alqur'anin wato ya kunshi ambatonka, ko ya kunshi jan hankali da fadakarwa zuwa gare ka, wa liqaumika, da kuma mutananka. Na dai malam Razi yana ganin waɗannan fiskokin sun zama dalili da yasa Al-Qur'ani ya cancanci da a ce da shi az-zikr. Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da az-zikr, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa inna lahu lahafizun, kuma lallai mu ga wannan littafi Al-Qur'ani lahafizun, tabbas masu kiyayewa ne, za mu kiyaye shi. Malaman tafsiri suka ce kiyaye Al-Qur'ani ya hada kiyaye shi tun lokacin saukar da shi da kuma kiyaye shi bayan an saukar da shi. Wasu suka ce Al-Qur'ani ya samu kiyayewa tun a cikin Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhin Mahfuz, innahu la Qur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Da haka tun ma'ajiyarsa cikin Lauhul Mahfuz, Al-Qur'ani yana cikin kariya, yana cikin kariya a Lauhul Mahfuz. Shi yasa Allah ta'ala yace Al-Qur'ani ne na alfarma, karimun fi kitabin maknun, a cikin wata ma'ajiya, a cikin wani littafi wanda yake da kariya da tsaro. La yamassuhu illa al-mutahharu, ba ma mai tunkaran wannan ma'ajiya sai mala'iku, su suke iya tunkaran wajen, waɗanda suke da lasisi na zuwa wajen, suke da izinin zuwa wajen. Da haka Al-Qur'ani ya samu kariya tun a can. Mala'iku ƴan amana ne, to babu wanda zai kasada ya taɓa wani abu na Al-Qur'ani a ma'ajiyarsa. Sannan lokacin da Allah yake saukar da shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to nan ma Al-Qur'ani yana da kariya. Allah subhanahu wata'ala ya hukunta idan za a saukar da Al-Qur'ani, mala'ika Jibrilu in zai sauka da wahayi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda tsarin saukar da wahayi, Jibrilu ba zuwa yake Lauhul Mahfuz sai ya ɗauko abin da ake bukata sai ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. A'a, Al-Qur'anin Allah ya yi magana da shi yana Lauhul Mahfuz, amma duk lokacin da za a aika Jibril da sako zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai gaya masa ne a mala'ika Jibril. To lokacin da Allah yake gaya wa mala'ika Jibril, mala'ika Jibril yana karban wannan sako zai tafi da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to Allah yana sa kariya da tsaro, saboda ya tabbata a hadisi ingantacce za mu zo mu karanta shi a kan wasu ayoyi da muke so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa shedanu suna dorin doriya, suna jeran giyar hawan juna, su furanga da juna, suna hawa kololuwar sararin samaniya yayin da ake isar da wahayi zuwa ga mala'ika Jibrilu ya saukar da shi kasa, sai su rinka kokarin waftar wani abu na wahayi, sai su kokarin waftar wani abu na wahayi wanda za su dinga ba da sakon nan wa junansu, na sama ya ba na kasa da shi, shi ma ya ba na kasa da shi, shi ma ya ba na kasa da shi, har na ƙarshe idan ya iya ya tsira ya tafi da wannan sako ya kai wa bokaye sirrin sama. Allah madaukakin sarki da ya san shedanu ya hore musu irin wannan dama, to sai ya sanya kariya a sama. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Ayoyin suna gaban mu kadan. Anan Allah yake ba da labarin sama da gatar da ya mata da taurari, sannan kuma sai ya sanya taurarin ababen jifa da za a jefi shedanu da su. Lokacin da suka yi wannan dorin doriyo, sai Allah ya umarci wani tauraro mai tartatsin wuta, shine fa atba'ahu shihabun mubin, mai kokarin istiraqus samar, mai kokarin ya saci ji, ya saci ji, sai a yi masa tartatsin wuta da tauraro. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tartatsin ya kammasa gabanin ya bada sakon, shikenan magana ta kare. Idan ya riga ya mika sakon, tartatsin ya rushe abin da ya rushe, amma sakon ya riga ya yi kasa, sai kuma aka yi rashin dace, sakon ya tafi, tartatsin bai iso wanda sako ke gare shi ba, to shi ne za a ruga a je a kai wa bokaye. To amma Allah ya sanya tsaro a sama. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhaban sa'ir. Ubangiji ta'ala yace haƙiƙa mun kawata saman duniya da fitilu, kuma muka sanya fitilun nan abin jifa shaytanu. Wannan dufa kariya ce ga Al-Qur'ani da wahayi idan zai sauka, don ai tsare kuma ba su taba cutar da Al-Qur'ani da wannan salo nasu ba. Sannan haka bayan Al-Qur'ani ya sauka, to Allah madaukakin sarki ya sanya kariya cikin Al-Qur'ani shine bayan saukar sa. Shi yasa a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa innahu lakitabun azim la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa innahu lakitabun. Lallai wannan Al-Qur'ani lakitabun wani gawurtaccen littafi ne, aziz wanda yake da buwaya gagar badau. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, ta'adi da barna ba zai zo masa ba, min bayni yadayhi ta gabaninsa, wala min khalfi haka ta bayansa, ma'ana ta gabaninsa, gabanin saukarsa barna ba za ta shige shi ba, ko a cikin lauhul mahfuz ko a hanyar sauka da shi. Wala min khalfihi, hakan nan bayan ya sauka ma yana nan a ban kasa, barna ba za ta cin masa ba, ba za a iya canza wani abu ba, ba za a iya shafe wani abu ba. Jama'a, inda a ce za a iya rasa wani abu na Al-Qur'ani, to da lokacin rasa shi ya wuce. To da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar sahabbai da alqur'ani ya koma ga ubangijinsa alqur'anin nan a daidaice ce bai riga ya zama littafi ba wani abun na alqur'ani akan dusi yake wani abun a kasko yake wani abun a karanga yake wani a ganye yake wani kuma yana kirazan mazajiya su za a zo ana nema lokacin da sayyidina Umar ya shawarci sayyidina Abubakar akan a tattaro alqur'anin a tattaro shi sayyidina Abubakar ya ce Umar ya zaka zo min da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba yace kar ka ce manzon Allah bai yi wannan abu ba kar ka yi la'akari da wannan ina gaya maka abin da yafi alkhairi shine a tattaro alqur'anin na dutse a dauko shi na ganye a dauko shi na takarda a dauko shi na kasko a dauko shi inda wasu ayoyi da suke kirjin wani a nemo shi yazo ya kawo shi a handara shi to kun ga Umar shi Allah madaukakin sarki yayi shi ne muwafaka tun annabi yana raye sallallahu alaihi wasallama Umar yake dacewa da ubangijinsa in ya bada shawara sai Allah ya saukar da aya ce a irin na Umar tun yana raye dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Umar Allah ya masa baiwar dacewa Allah ya masa baiwar dacewa har yake cewa an yi al'ummomin da an yi wasu mutane waɗanda suke da hangen nesa masu faɗan saboda tsabar hangen nesa masu faɗan abin da za a yi gobe ba da tsafi ba ba da duba ba saboda hangen nesa a ci a da aka yi sai ya ce inda akwai a al'ummata ta gaba ba a nan kenan kar wani ya ce ooo irin wane ya ce inda akwai a al'ummata ya ce da Umar ne saboda yadda Allah ya masa baiwar wato dacewa to kamar haka ne Allah ya datar da shi to kuma gashi ai dama alqur'anin lokacin da yake sauka Allah yake kirasa da littafi yana ganye amma ana cewa littafi wa innahu lakitabun azim alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba dhalikal kitabu tilka ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitab wa qur'anin tilka ayatul qur'ani wa kitabin ma'ana dama alqur'ani ya cika da cewa shi littafi ne dan haka da muka ganshi a ganye da katako da dutse da wane ne akwai ranar da zai koma littafi Umar bai rushe ba yana jan hankalin Abubakar yana bashi shawara har sai da Allah ya bude kirjin sayyidina Abubakar ya fahimci cewa ba mafita ba sai dai a tattaro alqur'ani aka hatta sahabbai waɗanda aka san akwai wani abu a wajen sai da aka nemo su ku zo ku kawo abin da ke wajen ku aka tattara shi ba abin da ya bata na alqur'ani babu abin da ya bata inda abin da aka shafe sun sani an riga an shafe shi sun cire shi sun san an shafe shi wannan fa ijma'in sahabbai babu wani labari da ya zo ko ta munafikar hanya cewa sahabbai sun yi runto a kan wata aya ko a kan wasu ayoyi babu abin da ya zo cewa sahabbai sun yi rikici a kan haɗa alkur'ani wasu suna ganin an saka abin da baya ciki wasu suna ganin an ƙi a saka abin da yake ciki ba a samu wannan ba a tarihi sai daga baya ne aka samu ƴan shi'a suna sukar alkur'ani suna cewa su Abubakar da Umar sun yi abin da suka ga dama sun saka abin da ransu yake so sun cire abin da ransu baya so wanda wannan me fadar wannan to yana kayyata Allah ne a wannan aya inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yace mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mun dauki nauyin kare shi kaga in kace Abubakar da Umar sun cire sun canza sun bata to kana nufin kenan Allah bai cika wannan alƙawarin ba dan haka aqida ce mara kyau aqida shi'a ta kunshi abubuwa na barna na sukar Ubangiji subhanahu wata'ala masu yawa gaske. Kisa ba ilimi a cikin ta. Kisa ba ilimi, sai labaran kuka. Sai labaran kuka. Sai neman rikici da neman fada. Eh? Da taurin kai. Da tsokala. Da tsokala. Ko ba haka ba? Yaushe mutum zai dora wa kansa bakin kaya? Yanzu dan Allah musulmin kwarai ya yi anko na bakin kaya? Ina ya samu wannan abu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu farin kaya? Yana kwadaitar da mu farin kaya, yana cewa mafi alherin tufafin ku farin tufafi. Amma baki? Ko ba mutum ɗaya ba, ba biyu ba, ba namiji ba, ba mace ba? Haka dukuni dukuni kowa. Don Allah ku gyara, ku gyara, ba daidai ba ne. Aƙida baƙa, tufafi baƙi. Allah ku gyara, ku ji tsoron Allah ku gyara. A koma karatu, a yi karatu. E ku koma karatu, ku yi karatu, ku karanta Al-Qur'ani, ku karanta hadisai, ku san fiqhun addini. A samu malamai a cikin ku waɗanda za su karantar da addini. A daina tara mutane a yi musu labaran kuka, a yi musu ƙarerai. Ba shi ne addini ba. An tafi an yi nisa an bar ku. Shi yasa ko masallatai ba sa yi, saboda ba a riƙe masallaci da jayanci. Ko masallaci ba sai da su riƙe raɓuwa a masallatan gargajiya. To da in sun yi masallaci to kuma sai an yi karatu. Za a yi masallaci ba karatu? Sai sha'irai. Kun san sha'irai ko? Sannan ka bar batun 'yan shi'a. 'Yan ƙalaƙato. Waɗanda suke cewa Al-Qur'ani zalla ya isa su yi addini, ba sa buƙatar hadisi, la na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wala na abin da ya faru manzon Allah yana raye ya jaza ya hukunta shi, duk ba sa buƙata. Suka ce sun wadatu da iya abin da yake Al-Qur'ani. Don haka ba sa buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bayani na Al-Qur'ani kwata-kwata ko bayani na addini. To su ma da wannan aƙidar tasu, to ba su yi imani da wannan aya ba. Domin Allah ta'ala da ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu ne muka saukar da azzikr shine Al-Qur'ani, kuma lallai mu mun ɗauki nauyin bashi kariya. A wani wuri kuma sai yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Arama an yi haka? Arama ce an yi haka. A wani wuri Allah ta'ala yace wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar izuwa gare ka da azzikr. Kunga annan wajen kariya mai aka ce azzikr. Can ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen bayani, sai aka ce mai azzikr. Wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar da azzikr izuwa gare ka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ko masussuka ilayka, waye ka? Annabi sallallahu alaihi wasallama. Litubayyana lin-nasi, don kai wa mutane bayanin ma nuzila ilayhim, abinda aka saukar zuwa gare su. Kaga kenan shi Al-Qur'ani yana bukatar fashin baki da bayani. Fashin baki da bayanin nawa? Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan yana daga cikin kariyar da Allah ya daukan makan shi zai wa Al-Qur'ani, hadda bayanin manzon Allah a cikin kariyar. Bayaninsa yana cikin kariyar. baka ga shi yasa Allah ya hore zaratan mazaje kwararru masana isnadi suka yi rayuwa ba baka ga saboda zabin Allah ne yanzu ba irin su ba wallahi saboda zabin Allah ne su ba irin su babu irin su al-Imam al-Bukhari yanzu babu irin su al-Imam Muslim yanzu wallahi malan kaifin hadda da kunya kamar almara kamar almara illahi la yanzu a ce annan mutum goma da na sani malan Ibrahim malan Adamu malan Zaharuddin malan Aminu malan Adamu malan Nura sarkin malamai yanzu a ce waɗannan a ce malan Ibrahim ya ji daga Zaharuddin Zaharuddin ya ji daga malan Adamu malan Adamu ya ji daga malan Aminu malan Aminu ya ji daga malan Adamu malan Adamu ya ji daga malan Nura malan Nura ya ji daga sarkin malamai sarkin malamai ya ji daga gare ni wannan zancan kuna ji na wannan zancan an ji shi ne yanzu a wajen malam Ibrahim mai ruwa amma ga ta hanyar zancan ga ta hanyar da zancan ya zo har zuwa gare ni to mu dinnan ku waɗanda zancan ya zo ta wajen su duka kowa sai an daga shi an auna shi a cike ni waye shi ya taba ƙarya yana da rufa-rufa yayi haddasa take yana bata bata fa kai yana tintibe a hadda idan an binciki halayensa aka binciki addininsa aka binciki kunyarsa da haddasa sai a zo ana tunanin shin mun haɗu da shi tarihinsa mun haɗu sannan da malam Nuru yace a wajensa yaji sun haɗu bayan shi ma an masa wancan binciken malam Nuru malam Adamu da yace wajen malam Nuru yaji sun haɗu sun yi zamani malamin sa ne ya karantar da shi to da an gane cewa tsakanin akwai tsallake in an gane malam Adamu yace daga sarkin malamai ya cire malam Nura to za a ce lalle ana tuhumar malam Adamu wannan zancen ba za a karɓe shi ba saboda shekarunsa da shekarun sarkin malamai haɗuwarsu ba za ta yiwu ba tunda haɗuwarsu ba za ta yiwu ba tsakaninsu akwai wani wannan wani tunda ya jefar ba a san waye ba to an jefar zancen gaba ɗaya duk wani hadisin da yake da wannan abin an jefar shi ba a aiki da shi duk hadisin da ya zo da wannan matsalar ba za a karɓa ba sannan matsalar akwai ta farko akwai ta tsakiya akwai ta ƙarshe duk matsaloli ne an tattauna su kuma kowa yanzu dan Allah ko mu dinnan yanzu ko mu dinnan aka daura maka nauyin sanin halayen mu ba har aka da aiki ba amma kowa an san shi idan ba a san shi ba za a ce majhulul hal an san shi a ido amma ba a san halinsa ba ba za a karɓi hadisin sa wallahi idan kuma kwata-kwata ga sunansa ana gani amma shi ba a san shi ba sai a ce majhulul ayn ba a ma san shi ba kwata-kwata wallahi ba za a karɓa ba sai an san waye kai shi yasa Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama yace mafi ingancin isnadi mafi ingancin wato jeren giyar amintattun mazaje hadisin da za a ce maka Maliku dan Anas Imam Malik ba ya ji daga Nafi'u shi kuma Nafi'u ya ji daga Abdullahi dan Umar shi kuma Abdullahi dan Umar ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu isnadin da yake wannan tsafta wa yake tuhumar Imam Malik wa yake tuhumar Nafi'u da kowa ya san shi da Abdullahi dan Umar balle Abdullahi dan Umar sahabi abin da nake so na kai ku zuwa gare shi shine al-Imam al-Bukhari fa hadisi 100 darin nan ta irin wannan hanyar ba irin haddar mu ba ba irin kun san mu haddar mu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa sahabin hadisin ma wane ne suka ce ka sahabin ma amma Bukhari ba fazancan ba, ba zancan ba, mazajen, mazajen ya san su, ba sanin shanu ba, sannan ya san matanin. Kun gane? Da rigima ta yi rigima irin ta hasadar malamai aka kai ƙararsa wajen sarki, an washe shi a gari, don haka manyan gari suka sa masa ido, to tunda harka ce ta ilimi a tutse shi a tsile shi. Aka kira malaman hadisin garin saboda hasada ta dame su, ya zo garin ya fi su kasuwa. Suka ɗauko hadisai guda ɗari suka ce za a jarraba shi. Suka ce sarki kai ne shaida, idan wannan mutumin ya ci jarrabawar mu malami ne, in bai ci ba yau ya bar garin nan. Hadisai ɗari suka samu. Hadisai ɗari ɗin nan da jeren giyar waɗannan mazajen kowane hadisi. Daga Ibrahim, daga Zahraddin, daga Adamu, daga Aminu, daga Adamu, daga Nura, daga sarkin malamai, daga ni almajirinsu. Haka wancan ma, haka wancan ma, sai a faɗi zancen. Aka zaunar da Bukhari, malaman nan suka zauna suna zare idanuwa. Aka zo, sai a zo a ce, daga Aminu, daga Zahraddin, daga Ibrahim, daga sarkin malamai, daga Malam Nura, ba a jirkita ba, sai a ɗauko kuma wani zancen. Idan innamal a'malu binniyati ne, a'a, sai a ɗauko wannan, sai a kawar da wannan, sai a ɗauko wani. Sai a ɗauko buniyal Islamu ala kamsa. Sai a saka shi. An jirkita mazajen, matanin ma an ɗauko an sa wani. Sai da aka yi wa hadisi ɗari irin wannan tiyatar. Bukhari yana jin su. Sai da suka gama, to abinda zai fi baka mamaki shi ne da ya bi ɗarin ɗaya bayan ɗaya tun daga na farko. Yace amma hadisin ku na farko da kuka ce daga wane, 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 ce ba haka yake ba. Yace asalinsa daga Ibrahim ne, daga Zahraddin, daga Adamu, daga Aminu, daga Adamu, daga Nura, daga sarkin malamai. Innamal a'malu binniyati. Hadisin ku na biyu ya warware su ya musu tata
bawan Allah.
Yanzu don Allah, yanzu a duniyan nan akwai irin wannan? To haka Allah ya aiko su kuma don su irin yadda ke aikan mala'iku. Haka Muslim yake, irin su Tirmidhi, Ibn al-Madini, malaman hadisi baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya kore musu kenan, musamman ma sanin ilal na hadisi. Malam an yi wa fannin aiki, aikin da ya wuce duniya da kake tsammani. An yi ɗirka-ɗirkar littattafa da mujalladai masu yawa, an tace duk wani hadisin da bai inganta ba. An musu sunaye kala-kala, rashin ingancin ma fa, rashin ingancin ma, kowanne da dalilin abin da ya hana shi inganci. Sannan an tace ingantattu, an yi wannan aikin tsaf, al'ummar duniya tana tafiya cikin aminci da kwanciyar hankali. Sai kawai waɗansu ‘yan bani na iya, kawai su fito su ce duk wannan abin da aka yi bai yi ba. Ba ma buƙatar sa wai. Wai duk ba buƙatar sa. Sannan da Ahlari, da Ashmawi, da Iziya, da Risala, da Askari, da Muktasar, da Lawwali, da Sani, da Mudawwana, da Aqrabul Masaliki, da Mizbahus Saliki, da Taqribul Muridus Saliki, da duk waɗannan littattafan da ka sani namu na Malikiya, an gina su ne fa akan aikin waɗancan bayin Allah. Don haka da aka yi kwandemin wancan aikin, an yi kwandemin waɗannan ma. An yi kwandemin ɗinsu. Shi kenan. Sai ya zama kaɗai ana ganin an bar mu ne da iya Alƙur'ani. To ai Alƙur'anin aka rusa. Ai in babu waɗancan, shi ma Alƙur'anin an rushe shi ne. don haka wata aqida ce da ta zo ta don ta raba mu da alqur'ani da wani salo domin in dai alqur'ani babu bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sa sahabi fa sahabi da kansa bai fahimci aya ba sai da yaje aiki da ita yazo ne wa manzon Allah bayani manzon Allah sallama yayin murmushi ya masa fassarar abin da aya take nufi sahabi fa sai kawai wani a yanzu to ni abin da yake damuna ma Allah madaukakin sarki da yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu yanzu idan waɗannan mutanen suka ce ba a buƙatar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to nawa ake buƙata kenan wannan abin da yake damuna kenan yanzu shi fa masussuka da kuke gani da malam kabiru ya masa duri da shek kabiru gombe ya masa duri na tambayoyi 100 yazo yana ina yana daukar aya wai yana bayanin mu fahimci a cikin ayar yadda sallar azhar ta zama raka'a hudu wai yana kokarin ya mana bayani yanzu wannan bayanin shi waye ne ma a wajen sa waye sashi in dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi bayani a karba ba wallahi masu suka ba za ka bayani a karba ba dan ba a turo ka mai yin bayani ba dama zakai daraja ne inda ka daraja bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ne za a saurare ka ka karanta alqur'ani ka karanta hadisi sai kai bayani sai a fahimce ka anan ne bayanin ka zai aiki amma kace babu na manzon Allah to wallahi na kama ajiye kayan ka ba a bukata in kuma ba haka ba yanzu ne kenan za a fara yin bayanin alqur'ani daga dutsen ma eh kenan duk abin da akai a baya baya addini ba yanzu ne za a fara bayanin alqur'ani gaskiya wannan bata ne to ina so ku fahimci yadda Allah madaukakin sarki ya dauka wa kansa cewa zai tsare alqur'ani kuma sai yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai bayanin wannan alqur'ani kuma sunan da Allah ya kira alqur'ani da shi a wajen da yace zai kare shi da wannan sunan ne yace wa Annabi sallama yayi bayani ya zaka ka cire Annabi sallallahu alaihi wasallama ka cire shi daga alqur'ani ce a bar mu da alqur'ani haka ba bayani sai na dutsen ma bayanin kama kame haka fadin Allah subhanahu wataala inna nahnu nazzalna adh-dhikra lallai mu muka saukar da alqur'ani shine adh-dhikr wa inna lahu lahafizun kuma lallai mu masu bashi kariya ne abinda muka imani da shi shine alqur'ani littafin Allah ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayin Allah ce kuma dukkanin su suna cikin kariya shi yasa Allah ya wadancan mazajan da suka take sunnar suka take hadisai aka ware ingantattu da wanda ba su da inganci aka yi tataccen aiki aka yi littattafa duk yana cikin kariya littattafan da aka yi wa musulunci wallahi duk yana cikin kariya dake musulunci addinin gaskiya ne don Allah kai ma littafi nawa ka sani a musulunci kai ma littafi nawa ka sani wannan duk yana cikin ma'anar kariya to amma ko aqida ce ko a layi mutum ya sauka ko a hanya mutum ya sauka ya dauki wata aqida sai ya ga aqida tana da karancin tanadi in ba ta musulunci ta sunna ba tana da karancin tanadi yanzu ko gari kunnan nan da tafan su akwai karancin tanadi saboda ba su Allah ya ce zai kare ba addinin sai ce zai kare duk wanda ya zo da nasa sai ka ga bashi da tanadi sai mafarki Allah ya ce sai Allah ya ce
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
وجد تعالى يتي ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ما سلوك تسنونا من ياتا akan kanna kuskura na ƙara don haka zan dakata daga wannan gaba abin da muke na daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abin da ne kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.